sashen Hausa na muryar Amurka ke magana daga nan birnin Washington DC. Masu sauraron mu barkamu da asuba da fatan an waye gari lafiya. Ibrahim Kalmasi Garba ne tare da Mahmud Lalo da sauran abokan aiki muke kawo muku wannan shirin a yau Juma'a 6 ga watan Maris. Kafin ku ji abin da muke tafa da shi ga kanin labarai.
Senator Elizabeth Warren da ke neman tikitin jam'iyyar Democrat domin karawa da shugaba Trump ta janye. Yayin da sojojin Amurka ke taimakawa wajen neman rigakafin cutar coronavirus da ke saurin kisa. Za kuma aji cewa matsayar tsagaita wuta da Rasha da Turkiya suka cimma ta fara aiki a yankin Idlib na Syria.
Tokanin labaran kenan. Bayan cikakkun labaran duniya za a ji cewa a Najeriya wasu kotuna biyu masu hurumi iri guda sun yanke hukunci biyu kishirin juna kan shugabancin chairman din jam'iyyar APC mai mulki Adam Ashamale.
Da waccan kotu ta Abuja da ta Kano duk matsayin shi guda ba za ta iya dakatar da wancan hukuncin da an kai na kotun Abuja ba.
Ra'ayin wani kenan. Za kuma a ji cewa Najeriya za ta rage kasafin kuɗin ta saboda lahanin da cutar murar corona ta yi wa tattalin arzikin duniya. Za kuma a ji cewa Majalisar Dattawan Najeriya ta amince da buƙatar karɓo bashi da gwamnatin Najeriya ta gabatar mata. Kamar kowace ranar Juma'a muna tafa da shirin da ɗan gari, amma yanzu sai a gyara zama a sha kashi na farko na cikakkun labaran duniya.
To jama'a, assalamu alaikum. Senator Elizabeth Warren ta jihar Massachusetts ta kawo ƙarshen yakin neman tikitin tsayawa jam'iyyar Democrat takarar shugaban ƙasa bayan da ta faɗi warwas a jihohi 14 da aka gudanar da manyan zaɓukan sharar fage da aka fi sani da Super Tuesday waɗanda aka yi a makon nan. Ita dai Warren ta sha kaye har a jiharta ta Massachusetts, lamarin da ya kai ga janyewarta daga takarar a jiya Alhamis. Tun gabanin zaben Senator Amy Klobuchar da Pete Buttigieg suka mara wa tsohon mataimakin shugaban ƙasar Joe Biden baya, inda har ya samu lashe 10 daga cikin jihohi 14, lamarin da ya sa yi wa Bernie Sanders wanda ya samu jihohi 4 fintinkau. Tun dai shugaba Donald Trump wanda mai yiwa da Biden zai kara ya fara jefa kalaman da wasu ke ganin kokari ne na rarraba kawunan 'yan Democrat, inda ya ikirarin cewa an tafka magudi a zaben da ya ba Biden nasararsa ta farko, abinda mai fashin baki Lara Brown ta jami'ar George Washington cewa
Trump's incentive is to have chaos within the Democratic Party. The more chaos, the more division.
Dabarar da Trump yake zuwa amfani da ita ita ce ya haifar da rudani a tsakanin 'yan jam'iyyar ta Democrat. Muddin ana samun rigingimu a tsakanin su, hakan zai zama riba a gare shi. Sojojin Amurka na taimakawa wajen neman rigakafin cutar coronavirus da ke saurin kisa, yayin da likitoci ke da sauran watanni 12 zuwa 18 a yankurin da suke na ganin sun samar da rigakafin cutar ga jama'a. Likitoci daga cibiyoyin bincike na soji da ke Fort Derrick da Walter Reed sun faɗa manema labarai a ma'aikatar ta tsaro ta Pentagon cewa a jiya Alhamis tagoginsu sun gano wata allurar rigakafi da ke nuna alamun za ta yi amfani, amma kuma ba za a iya rubanya ta ba ta yadda cibiyar lafiya ta ƙasa za ta iya aiki a kanta. Dr. Kenneth Mujarrad, darakta a cibiyar bincike ta Walter Reed, ya ce sojojin Amurka na gwada sinadaran rigakafin cutar ta coronavirus a kan ƙananan ɓeraye, inda za a gwada a kan manyan dabbobi domin tabbatar da cewa ba za ta yi illa ga bil'adama ba. Hakan na faruwa ne yayin da aka bayyana mutum na 10 da ya mutu sanadiyar cutar a jihar Washington a nan Amurka, lamarin da Jeff Dutchin, jami'in lafiya a jihar ta Washington, ya ce na cike da sarƙaƙiya.
There's a lot that we don't know, there's a lot that we don't understand about this new virus, about how it's moving, the spectrum of illness that...
Yace akwai abubuwa da dama da bamu sani ba, akwai kuma abubuwa da dama da bamu fahimci ta wato kan wannan cuta ba, musamman yadda take saurin yaduwa, amma dai muna iya bakin kokarinmu domin gano wato mun kare, domin tabbatar da cewa mun kare lafiyar jama'a. Amurka ta soki hukuncin da kotun hukunta manyan laifuka ta ICC ta yanke kan bada umarnin a kaddamar da bincike kan laifukan yakin da aka aikata a Afghanistan, ciki har da waɗanda mai yiwa sojojin Amurka suka aikata. A jiya Alhamis kotun ta ICC ta jingine wani hukuncin da aka yanke a bara, wanda ya watsi da wata buƙatar ƙaddamar da binciken da ka iya kaiwa ga shigar da ƙarar da za a samu nasara. Sai dai alƙali Kurt Hofmanski ya ayyana wannan hukunci a matsayin wanda ke cike da kurakurai, yana mai cewa hakan ba adalci ba ne. amma sakatar harkokin wajen Amurka Mike Pompeo ya kira wannan hukuncin alƙalin a matsayin ganganci inda ya ce gwamnatin Trump za ta iya bakin kokarinta domin ganin ta kare dakarunta daga fuskantar hukunci. Ita dai Amurka ba mamba bace a kotun ta ICC sai dai Afghanistan ta zama mamba a shekarar 2003.
To kafin mu kawo muku ci gaban labaran bari mu nufi babban birnin tarayyar Najeriya Abuja mu ji inda aka kwana a rigimar shugabancin jam'iyyar APC mai mulkin kasar wanda ya kai ga firki jami'an tsaro Nasir Adamu Yalikaya gare ka
bangarori biyu na shugabannin APC mai mulki a Najeriya na gwagwarmayar amsar madafin ikon jam'iyyar bayan kotuna biyu sun ba da umarni biyu mabambanta inda jami'an tsaro ke gane helicopter jam'iyyar a Wusitu Abuja yanzu a tuna babbar kotun tarayya Abuja ta umarci wanda jami'ar Adams Fashimale ya zakuta daga mulki har sai an kammala sauraron shari'ar neman kawar da shi daga mulkin a zakiyar takaddamar babbar kotu a Kano ta yanke hukuncin da ya soke umarnin kotun ta Abuja da hakan ya haddasa muhawarar yanda kotuna biyu masu hurumi daya za su yanke irin waɗannan hukuncin da ke cin karo da juna lauya mai zaman kansa Abuja Zubairu na mama ya ci bi galefin daukaka karar ta Fashimale ba
ko ni nan kai ka tin kare na matsayin lauya kace ga wani hali da ka shiga ciki ni ma na jin authentic zan dauka ki na gaggawa
ya zama rigakafi kenan
rigakafi ya mataki ne ya dauka
amma a nazarin sa kan wannan dambarwar lauya mai zaman kansa barista Ibrahim Bello ya ce dole a jira sai kotun Abuja ta kammala sauraron karar
dokan wani shari'a a ji a karin shi a Kano a shigar da shi a kotu mai kunnin doki mai matsayi ɗaya da kotun nan dake Abuja to wannan ba zai taɓa yiwuwa ba wannan irin kotu wanda ya kamata ta iya saurari ainihin wata shari'a wanda aka kara ya kamata a samu kotu ne na gaban wannan kotun aka shigar da gara akai dole ne ko da an kai court of appeal ne sai an bi ainihin abin wani kotu na farko na Abuja ta yi.
Daya daga waɗanda suka shigar da karar kalubalantar Fashimale kuma jigon APC a Zamfara Sani gwamna ya ce hukuncin kotun Kano bai shafe su ba.
Da waccan kotu ta Abuja da ta Kano duk matsayin su guda ba za ta iya dakatar da wancan hukuncin da an kai na kotun Abuja ba.
Wannan hadisa ne ya nuna kuna nan kan matsayar ku cewa shugaban jam'iyya ya dakata sai an gama shari'a da kuka shigar kenan.
Muna nan ko matsayin mu sosai da sosai.
Sakataren walwala na APC Ibrahim Masari na nuna kwarin gwiwar Fashimale ke turbar nasara.
Dole ne shugabannin 'yan sandan ciki su ma da 'yan sandan masu kaki su ba shugaban jam'iyya tsaro kuma a tsaya a inda ake zuwa lokacin da za a gama jin wannan kara sabanin abin da wacce ta bada. Saboda haka waɗannan mutane ba su ji ba suka je suka kira taro na 'yan kwamitin gudanarwa na jam'iyyar APC Allah cikin hukuncin shi aka samu mutum hudu a cikin mutum goma sha bakwai da muke da su.
So Ibrahim Musari kai ma ka ki shiga taron mutanen kenan.
A to me zan ran kara mu zan shiga tunda na san ranka da ma ake yi.
Za a jira ga yanda lamarin zai kasance a helicopter jam'iyyar ko Fashimale yana iya shiga ofis ko kuwa a'a duk da ganawa da ya tun farko da shugaba Buhari a fadar Asorok. A baya dai shugaba Buhari kan bukaci a bi tsarin doka kan duk takaddama da ta shafi jam'iyyar tasa da ta hau gado a 2015 bayan zaben da ya kawar da mulkin PDP na shekaru 16. Nasiru Adamu Yalikaya muryar Amurka daga Abuja, Najeriya.
To a gaida Nasiru yanzu kuma ga Mahmud ya dawo da labaran duniya.
Matsayin tsagaita wuta da shugaban Rasha Vladimir Putin da takwarar aikinsa na Turkiya suka cimma ta fara aiki a yankin Idlib da ke arewa maso gabashin Siriya. A jiya Alhamis shugabannin biyu suka cimma matsaya bayan wata tattaunawa da aka yi a Moscow kan yadda za a sassauta hare-haren da ake kaiwa a yankin. Majalisar Ɗinkin Duniya ta ce hare-haren da ake kaiwa za su iya jefa jama'a cikin mummunan yanayin da duniya ba ta taɓa gani ba. Kelly Craft jakada ce a Majalisar Ɗinkin Duniya.
Humanitarian aid is only a response. The real answer is an immediate ceasefire, a durable.
Kace kayayyakin tallafi da ake kaiwa yankin ba su ne maslahar wannan rikici ba. Abu mafi muhimmanci shine a tsagaita wuta. A baya dai Rasha da Turkiya sun sha cimma matsayar tsagaita wuta waɗanda ke rugujewa tun kafin aje ko ina. Zabuka uku da Isra'ila ta yi a jere ciki hadda wanda aka yi a baya-bayan nan sun gaza ba Prime Minister Benjamin Netanyahu. Da ya jima akan wannan mukami wato damar samun kuri'ar mafiya rinjaye da za su ba shi ikon kafa sabuwar gwamnati a kuma kawo ƙarshen rudanin da siyasar ƙasar ta shiga yayin da ake buƙatar kujeru 61 domin samun nasara a zaben. Jam'iyyar Netanyahu ta Likud ta samu kujeru 36 ne kawai abin da ya kai ga wato ya kai ta samun jimillar kujeru 58 idan aka hada da na jam'iyyun da ta yi kabance da su. sai dai har yanzu Netanyahu na bukatar kujeru uku domin kafa gwamnati yayin da aka riga aka kidaye sama da kashi 99 na kuri'un da aka hada. Sai dai masu sa ido kan harkokin siyasar kasar na ganin hanya daya da za a iya shawo kan rikicin siyasar kasar ta Isra'ila. Ita ce Netanyahu da abokin hamayyarsa Benny Gantz su kafa gwamnatin hadaka da za a raba mukamai.
Labaran duniya kenan aka saurara daga sashen Hausar muryar Amurka a birnin Washington DC. Yanzu kuma bari mu koma kan cigaban rahotanninmu inda zamu koma babban birnin tarayyar Najeriya Abuja mu ji karin haske da kuma fashin baki kan matakin da gwamnatin Najeriya ke shirin daukawa na rage kasafin kudinta saboda yadda cutar murar corona ta yi illa ga kasuwar mai ta duniya da kuma hada-hadar kasar China wanda waɗannan abubuwa biyu tattalin arzikin Najeriya ya mutukar dogara akai. Wakilin sashen Hausa a fadar shugaban Najeriya Umar Faruk Musa ya ce gwamnatin ta ce amma muddin abubuwa suka saki kyautatuwa ana iya komawa kan kasafin kudin na farko. Ya kara da cewa
Minister Kudi da Tsarin Tattalin Arziki na Najeriya Zainab Ahmed ita ce ta bayyana haka a Abuja inda ta ce ya zama wajibi gwamnatin ta duba kasafin kudinta domin kiyasin da gwamnatin ta yi na samar da ko sayar da gangan mai dala Amurka 57 a kowace ganga yanzu ya yi kasa da dala Amurka 53. Dadin dadawa kiyasin da aka yi na cewa za a rika fitar da gangan mai miliyan 2 a kowace rana a Najeriya ba zai yiwu ba ganin irin karayar da tattalin arziki na duniyar da ke sayan man fetur ko kuma gurbataccen man fetur daga Najeriya. Akan haka ne na yi fira da wani kwararre akan sha'anin tattalin arziki wato Malam Sha'abu Idris domin in ji karin haske ko nazari da tsokaci da zai iya yi dangane da wannan shawara da gwamnatin Najeriya take da kudirin yankewa inda yake cewa
wato da farko dai abinda muka yi tunanin ya kamata a ce ta fito ta faɗa shine ba suna tunanin duba kasafin kuɗin ba ya kamata a ce an ɗauki matakan ma wato ta fito ne ta ce sun ma fara dubawa
to amma ta nuna cewa akwai fata mai kyau cewa idan gangan mai ta karu nan gaba daga watakila 53 take yanzu ta kai 57 da gwamnati ta kiyasta ko fiye da haka kuma aka haƙo mai sama da gangan miliyan 2,100 da gwamnatin ta ce za ta iya haƙuwa kowace rana kila lalura ba za ta yi tsanani hatta karya gadon bayan tattalin arzikin Najeriya ba ko
idan ka dubi kaman shekaru 15 ko 20 da suka gabata mun yi wani lokaci da asusun laran man fetur da muke tarawa an aje kuɗi sama da dala miliyan 60,000 yau a wannan asusun muna da ƙasa dala miliyan 500,000 kaga a ce wai nan ba da jimawa ba ko da farashin mai ya hau kaga muna da giba kuma wuraren da gibi yake da yawa da suke bukatan a ciki ta ina za a ce har gangan man fetur farashin ta zai tashi ya goren zabo kuma mu hako da yawan da duk wa'annan giban zamu cike su me nake nufi kamata yayi ma yanzu shugaban kasa ya fitar da tsare-tsare na inda za a ƙara rage kashe kuɗin da ake kashewa na tafiyar da gwamnati
Malam Shu'abu Idris kenan kwararre akan sha'anin tattalin arziki a tattauna da ne da shi a Abuja Umar Faruk Musa mura Amurka a Abuja Najeriya.
A gaida Umar, to a yayin da Najeriya ke ci gaba da fuskantar matsalar kuɗi, majalisar dattawan ƙasar ta amince da buƙatar da shugaban Najeriya ya gabatar ta ciwo bashin dala biliyan 22.7 amma saboda manyan ayyuka masu kawo kuɗi. Madina Dauda gare ki.
Bayan an cimma wannan matsaya ne na tambaye Sanata Yusuf Abubakar Yusuf wanda shine mai kula da kwamitin ayyuka na musamman ko menene hujjar karban waɗannan basussuka har naira trillion 8.5
basussuka ne na projects wanda za a bayar projects su yi aiki ko projects za su yi amfani da kuɗin nan kuma su mayar da kuɗin da basukan da ake karba ai abin da ake cewa general loans ne to yanzu kuma project tied loans ne na projects ne na manyan ayyuka manyan projects din irin su Mambila irin su Gadar Niger irin su tar railway tsakanin you know a Lagos da Ibadan you know da akwai wasu ayyukan daidaiwa yanzu Gadar Niger duk lokacin da aka gama ai dole za a sa toll gate daga toll gate kuma za a samu kudin a biya duk kudin da aka baiwa kamar Mbila Hydro. Mbila Hydro idan aka gama island tarkin sayarwa za a yi.
Na tambayi ministar kudi da tsare-tsare Zainab Shamsuna Ahmed, ko ya take kallon yawan korafe-korafe da babban bankin kasa ke yi da kuma wasu kungiyoyi masu zaman kansu akan yawan basussukan da ake ci? Ga amsar da ta bayar.
Basussuka ba su yiwa ba. Abinda muka gaza shine kudin shigowa da basu isa ba, sune ya kamata mu gyara a samu a kara su. To kuma gashi asusun ajiyar mu an ce ya sauka, ko akwai wata hujja da yasa ta sauka? A'a, saboda mutanen da ke shigowa a kasan nan da kudi su zo su sa a kasuwar hannun jari, kuma suna iya zuwa fitar da kudin su, ana barin su su shigo kuma ana barin su fita, kuma haka kasuwa ta gada.
A yanzu dai kiyasi ya nuna cewa basussuka da ake bin kasar sun kai naira trillion 26.2 a kwatan karshe na shekara 2019. Madina Dauda, muryar Amurka daga Abuja, Nigeria.
To madalla, kuma gaida Madina, wannan shirin na zuwa muku ne daga birnin Washington DC akan mitoci 17 ko kuma 19.1 da kuma 60 sai kuma kilohertz 1,230 a matsakaicin zango. Ga masu sauraron mu a jamhuriyar Niger kuma za a iya sauraron mu a tashar VOA Africa akan mita 102.5 zangon FM. Baya ga haka, ko da yaushe ake so za a iya zuwa shafukan mu na yanar intanet wato voahausa.com ko kuma sashen hausa.com domin sauraron shirye-shiryen namu. Yanzu kan bari mu za ku da gaba a jishiri kuma na gaba
da dan gari shiri ne da sashen Hausa na muryar Amurka ke kawo muku tare da haɗin gwiwar gidajen rediyon da muke kulla da su.
Assalamu alaikum masu saurare, barkamu da kasancewa da ku cikin wannan shiri na haɗin gwiwar tashar Unity FM Jos da kuma muryar Amurka wato VOA. Sunana Suleiman Hassan mai gabatarwa, kuma yau mun sauka ne garin Narkuta dake karamar hukumar Jos ta Arewa, babban birnin jihar Plateau a tsakiyar Najeriya. Sannan kuma muna tare ne da sarkin garin na Narkuta mai martaba injiniya Muhammad Bello, a inda kai tsaye muka fara jin takaitaccen tarihin garin na Narkuta.
To a garin Narkuta dai tsohon gari ne wanda yana da dadaddan tarihi, saboda shine ya haifi Jos. Dan tun kafin a san garin Jos, Narkuta tana nan, saboda yadda garin ya kafu da kuma yadda ya shahara a baya da kuma yadda nan ne ya zama tsohuwar masarauta. Tun wannan gari yana karkashin jihar Bauchi, saboda haka yana yankin Jos ta Arewa a wannan jiha ta Plateau, karkashin babban masarauta wacce take a yanzu ma ita ce aka daga darajar masarautar ta zama sarauta mai daraja ta daya, tana karkashin mai martaba Fozo Jaura Magaji Ujana Anaguta, wanda shine yanzu babban sarki a Jos ta Arewa. Gaskiya a yadda muke kiyastawa da kuma records da muke da su available, yana nuna cewa garin Narkuta da yanzu ba zai gaza shekara 150 ba, saboda mun lura lokacin da buniye sarauta, to ana kiyasta sabuni yayi sarauta a Narkuta ne tun a 1875. To in ka yi misali, za ka ga shekarun wajen kusan 140 da wani abu ne, wanda kuma tun kafin kafuwar sarautar akwai al'umma a wannan guri.
Ko su waye suka kafa wannan gari na Narkuta?
Kafuwar Narkuta dai ta kafu ne a irin tafiye-tafiye na fatake da suke yi tun daga abin da ya kama nan zuwa Bauchi, zuwa Borno, har Chadi, su Fallome, Kamaru. Saboda haka da ita Narkutan ma kafin ta samu sunanta ana cewa zango ne na matafiya, don haka ma ta bambanta da sauran gurare, ɗan kasuwa ne suka kafa ta.
To ko waɗanne irin ƙabilu ne ake samun cikin wannan gari?
Akwai Hausawa, akwai Fulani, akwai kuma ƙabilar Anaguta da muke haɗe duka gaba ɗaya da su, sannan akwai Kanuri ma a garin. To waɗannan su ne ƙabilan da suka kafa garin, ko kuma suke har yanzu ma in ka zo a garin za ka ga su suka fi yawa, su suka fi a sanin yanda guraren Narkutan suke gaba daya da zama da sana'o'i.
Menene ya bambanta wannan gari na Narkuta da sauran garuruwa? Wato da wani irin abu garin ya fi shahara? Sannan menene al'umar garin suka fi alfahari da shi?
To gaskiya abin da ya shahara a Narkuta, saboda irin sana'o'i da ake yi yake jan hankalin mutane daga garuruwa daban-daban har daga kasashen waje suke zuwa, shine kaga akwai sana'a ta jima, wanda ake jiman fata, kuma ana sarrafa fatan nan ta abubuwa da yawa. Zaka ga ana yin takalmi, ana yin jakankuna, ana yin irin kushin-kushin na zama da shimfiɗa yanzu ma saboda ci gaban da aka samu za ka ga cewa ko bangaren jiki ne aka samu wani matsala na nakasa to ana rukuta za a iya ma kafa za a iya ma hannu har kunne ana iya yi to wannan ya sa garin ya shahara da shi sai kuma sana'ar ginin tukunya dan in ka cewa ya gaba daya a garin Jos ba inda za ka samu ana irin ginin tukunya tun irin na da na al'ada na tukwanan abinci da irin tukwanan fulawa da ake shuka fulawa to za ka ga har turawa suna sha'awar su zo garin saboda waɗannan abubuwan sha'awa din da ake gani yanzu kuma ginin tukunyan ma an dada zamar da shi na zamani ana yin abubuwa na ado da in mace ta aure yanzu za a iya sayan wannan a kai ta gidan aure da shi a sa irin adan daki da ake yin jere abin yana da ban sha'awa kuma da ƙasa ake gina
to me martaba sarki ko garin Narkuta yana da wani kirari da ake yi mishi ko kuma wata waka da wani mawaki ya rera wa garin
eh to kirarin dai da ake yi wa Narkuta shine ka san Narkuta akwai haɗin kai to ana musu kirari da tsuntsiya daya madaurinki daya kuma kaman yan kwallo dan kwallo ta shahara a duniya ana wasan kwallo tsakanin mutanen Narkuta da mutanen cikin Jos zaka ji suna cewa yan Narkuta masu kaurin karfi kuma gari ne mai mangwalori a baya da to ana mara inkiya da kamar yadda za ka ga birnin Madina ana ce gari ne dibino to a baya Narkuta cewa yake gari ne bishoyin mangwalori duk da dai yanzu ci gaba ya kawo kaje sai ka rasa ina bishoyin mangwalorin su kuma a baya mukan ji da saboda yanayin sana'a yan Jos sukan ce yan Narkuta masu sammako ba a kwana da su ba an tashi da su saboda typical mutumin Narkuta zai iya daukan tukunya daga Narkuta ya kawo ta Jos tun an yi sallar asuba zai shiga Jos kafin gari ya waye ya je ya samu gurin sana'ar sa ya kai ko ciyawa ko abubuwa da yawa dai na da da ake yi
Narkuta mai dubin daraja muna jinka dan Allah dan babu labari Narkuta ko kamar ne na jashin wanne ne dan fari Narkuta na da tari a gabin Jos da tari dan Allah waye zan fari
mutan kirki Abdullahi Gondo rannai na sauko akan dokiye
Allah ya taimaki sarki kowane irin kalubale ne wannan gari ke fuskanta da kuma bukatun al'umar wannan gari zuwa ga gwamnati
to gaskiya kalubalen da muke hangowa yanzu dangane da wannan gari na Narkuta shine kullun muna nazari ne da tunani akan menene makomar matasan mu rayuwar matasan ba dan komai ba saboda zaka ga Allah ya albarkance mu da yawan al'umma musamman kuma su matasa din gashi an zo wani yanayi na rayuwa da aikin yi yayi karanci kuma da yawa ba a samu dama wasu sun yi karatun da ma ake bukata ba wanda za su iya samun ayyuka sannan kuma daga cikin manyan sanawoyi a garin nan akwai noma to yawan da Allah ya mana a yanzu muna samun barazana cewa wani lokaci gaba to gurin noma zai yi karanci a Narkuta ta fuskar kuma gwamnati gaskiya idan za mu yi magana abin da ya shafi gwamnati to gaskiya tsakaninmu da gwamnati musamman da aka koma wannan lokaci na siyasa idan ka kalli kusancin Narkuta da Jos zaka ga cewa yadda gwamnati ta dauke idanta akan wannan gari to abin yana damun mu sosai dan ko hanyoyin shiga gari yanzu kun shigo garin Narkuta kun ga dai yanda kuka yi fama da hanyar to kaga tsakaninmu da gwamnati sai alƙawura a ce za a mana gyara ba a yi ba sannan kuma in ka zo Narkuta duk wannan tarihi namu da yawan al'umma babu wata makarantar sakandare guda ɗaya ta gwamnati in kaga makarantar secondary watakila sai dai tsohon makarantar nan da ta shahara ta Baptist High School wanda ita kuma a karkashin coci take banda haka sai ɗaiɗaikun mutane da suke yin nasu na kansu wanda kuma ingancin su baya kaiwa kamar a ce akwai makarantu na gwamnati banda haka muna da rashin ruwan famfo a garin dan dama an taba jan ruwa a garin amma yanzu sama da shekara 20 har yanzu garin nan ba ruwan famfo banda haka kuma akwai rashin samun tallafin karatu da kuma ayyukan yi ko kuma guraben aiki idan diyayen da gwamnati za ta dauki ma'aikata zaka ga mu ba ma samu gashi muna kusanci da Jami'ar Jos wanda a hakan ma ita kanta Jami'ar Jos din ba ta kula da mu a matsayin haƙƙi na makota ko waɗanda suke zaune tare da su gashi jami'a ce ta gwamnatin tarayya amma yanzu ba za ka samu mutumin Narkuta daya ko a matsayin masinja ko a matsayin kilina da yake aiki ba to kaga wannan muna kira gwamnati ta duba al'amarin mu kuma ta kalli zaman lafiyar mu da gudunmuwa da muke bayarwa da tattalin arziki.
To dangane da waɗannan matsaloli da mai martaba sarki ya zayyana mana dake damun al'umar wannan gari, mun tuntubi kansila mai wakiltar mazabar rigizar Targun inda anan ne garin na Narkuta yake, wato mai suna Honorable Abubakar Shaibu, domin jin ta bakin shi. To Honorable, barkanmu da warhaka. A matsayinka na wakilin gwamnati mafi kusa ga al'umarka, wani irin yunkuri ne kake yi na tabbatar da cewa gwamnati ta magance muku matsaloli da ke damun ku a wannan gari na Narkuta?
Muna na tattauna da ainihin shugaban hukuma da kwanan mu, za a ce kusan 60 da yan kai kenan, da ainihin ba da wannan riko da aka yi namu. To hakika mun yi wannan kuma na kai kuka akan maganar rashin hanyoyi, na yi rubutu, na je gurin FEMA, na kai musu takarda, na yi rubutu wa ainihin kwamishinan ayyuka wanda ina sauraron amsarsu akan haka. Da su kuri da nake original aka yi stamping, aka an yi receiving kenan, cewa lallai za a miƙa wa shi shugaban guri da nake mun takarda.
To duka-duka iyakacin shirin kenan a wannan lokaci, inda muka tattauna da sarkin garin Narkuta injiniya Muhammad Bello da kuma kansila mai wakiltar yankin da garin yake, wato Honorable Abubakar Shaibu. Yanzu a madadin tashar Unity FM Jos da tashar VOA, ni Suleiman Hassan da na gabatar da shirin nake cewa mu kasance tare a wani lokaci na gaba.
To gaishe ka, yanzu kuma ga shirin nasihar Juma'a.
Ni Muhammad Dan Waziba, sunana a nan cikin garin Birnin Kwani, Jamhuriyar Nijar. Wannan lalle hakika kullum abin da muke nema ga al'umma, abin nan da mun ka gada na zaman lahiya, muna roƙon Allah ya tabbatar san mu nasiha. Wanda kullum ba sadda za a jin daɗin zaman duniya in babu zaman lahiya. In wata ibada za ka yi, in kasuwanci za ka yi, in noma za ka yi, in kiwo za ka yi, kai duk dai abin za ka yi cikin duniya in babu zaman lahiya ba zai yi ba. Dan haka kenan abin da ajin hankali mu zuwa ga al'umma, ala kulli halin kullum, tunda kowane addini wanda ake a kai ne abin da ke nema a zauna lafiya. Tunda ka ga mun gaji zaman lahiya tsakankanin mu, da ma Kirista da Musulmi, da ma inda wasu da addini, har da arna nan ga mu nan cikin yankin garamu, akan zaka har abin da ake ci ma irin na al'ada a zaka a yi, ai komai duk a wace, kuma kowa ya san inda ya yi, amma dai muna zaman lafiya. Don haka abin da muke roƙo da ɗiyan garamu, da amunka aiwa da sauransu duka, da makwabtanmu da ko'ina, muna fatan abin da mun ka saba shi na zaman lahiya, mu diba mu kallo mu gani abin da an ka baro baya na zaman lahiya, tun ana zamanai haka nan cikin ƙasa. Kenan ku ne kina ma dan uwa ne, kenan fatan zaman lahiya, kamar irin yadda mun ka saba wajen bangaren mu, ko ne tabbatakan mu da al'adodin mu da sha'anin addinin mu, duk gaba ɗaya mun haduri daya, muna nima makarin mu zaman lahiya. Dan haka wannan kullum ala kulli halin mu shine da awan mu, muna roƙon Allah kuma a samu zaman lahiya a cikin ƙasar mu da makwautan mu gaba daya, ma da duniyar mu ma gaba daya. Kina wannan sako yana game duniya gaba daya. Kenan wanda yaje wannan ga mahita nan, kenan ta nemi zaman lahiya kuma dan azumna lafiya. Shi muke roƙo wurin al'umma, kuma shi muke roƙo Allah ya bamu alhin gwiwa mu haɗe zukocin mu, mu yahe majunan mu, mu yi zaman lafiya.
Kuma dalla da wannan muka zo ga shirin mu na ƙarshe, wato labarai amma a taƙaice.
Senator Elizabeth Warren ta jihar Massachusetts a nan Amurka ta kawo ƙarshen yakin neman tikitin tsawa jam'iyyar Democrat ta karar shugaban ƙasa, bayan da ta faɗi warwas a jihohi 14 da aka gudanar da manyan zaɓukan sharafage da aka fi sani da Super Tuesday, waɗanda aka yi a makon da ya wato a wannan makon. Ita dai Warren ta sha kaye har a jihar ta Massachusetts, lamarin da ya kai ga janyewarta daga takarar a jiya Alhamis. Tun gabanin zaben Sanata Amy Klobuchar da Pete Buttigieg suka marawa tsohon mataimakin shugaban kasar, wato Joe Biden, baya, inda har ya samu lashe 10 daga cikin jihohi 14, lamarin da ya sa ya yi wa Bernie Sanders, wanda ya samu jihohi 4 fintinkau. Sojojin Amurka na taimakawa wajen neman rigakafin cutar coronavirus da ke saurin kisa, yayin da likitoci ke da sauran watanni 12 zuwa 18 a yankurin da suke yi na ganin sun samar da rigakafin cutar ga jama'a.
To masu saurare, haka muka zo ga shirinmu na wato ƙarshen wannan shirin, sai kuma an jima kaɗan da hantsi ku ji wani sabon shirin kafin mu yi sallama da ku. Muna taya Titus Kure da Murja Musa Adamu, waɗanda za a ɗaura aurensu a majami'ar Ikwa gobe Asabar a Kwakure, ƙaramar hukumar Ƙanƙara, jihar Katsina, da ƙarfe 10:11 na safe. Allah ya bada zaman lafiya da albarkar aure, amin. Yanzu a madadin Mahmud Lalo da ya taya ni gabatar da shirin da Fiji, wanda ya haɗa mana sautin da kuma injiniya mu na wannan lokacin da Smith, ni Ibrahim Kalma Sigar ke cewa sai kuma da hantsi.
Afrique, le monde aujourd'hui.